Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karaman sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu Shugaban Amurka Barack Obama ya tsoma baki cikin zazzafar muhawara da ake yi a kasar Birtaniya kan kuriyar raba gardamar da za a yi ranar 24 ga watan Yuni kan ko kasar za ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai. Ba na jin kungiyar tarayyar Turai tana rage tasirin Birtaniya a duniya sai dai ma a ce tana ƙara bunƙasa shi inji shugaban na Amurka a wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa da ya yi da Prime Minister England David Cameron banda suka gana a jiya Juma'a. Kalaman da Mr. Obama ya kara wa shugaban na Birtaniya kwarin gwiwa kan matsayarsa na goyon bayan kasar ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai. Amma kalaman na shugaban Amurka ko kuma kalaman na Mr. Obama sun harzuka masu adawa da wannan shiri a Ingila waɗanda suke ganin maganar da yayi shishigi ne cikin harkokin cikin gidan kasar. A cikin wata makala da aka wallafa a jaridar The Telegraph da saukar jirgin saman shugaban na Amurka a daren ranar Alhamisa tashar jirgin sama da ke bayan garin birnin London, shugaban na Amurka ya kira ga Birtaniya ta ci gaba da zama wakili a kungiyar tarayyar Turai. Fiye da kasashen duniya 170 ne jiya Juma'a suka rattaba hannu kan yarjejeniya da za ta takaita dumamar yanayi. A ƙarshen baran ya kacin marjejeniyar a birnin Paris amma a jiya ne ya kai bikin sanya hannu a kai a ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk shekara domin mai da hankali kan kiyaye muhalli. Lokaci yana neman ya ƙure mana, babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya gargaɗi. Ya ci gaba da cewa damar rage dumamar yanayi ƙasa da maki biyu a sikelin Celsius yana ƙara ƙurewa. Zamanin fidda gurɓatacciyar iska ba tare da an ga wata illa ba ya wuce, inji Mr. Ban. Yace tilas ne kasashen duniya su ƙara zage dantse wajen sauya harkokin tattalin arzikinsu daga dogaro da masana'antu da wasu hanyoyi waɗanda suke gurɓata yanayi. Daga nan ya kira da a taimaka kasashe masu tasowa su canza daga hanyoyi da suke illa ga muhalli. Waɗanda suka sanya hannu kan yarjejeniyar su ne kamar kashi 93 cikin 100 na kasashe da suke fidda gurɓatacciyar iskar, kuma su ne kasashe na farko da suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya. Masu zanga-zanga a nan birnin Washington sun yi mace da ƙin cin abinci na sa'o'i 24 a harabar fadar White House da shugaban Amurka domin nuna ɓacin ransu kan abin da suke gani na rashin ɗaukan mataki da Amurka take kan kisan ƙare dangi da ake yi a yankin Darfur na Sudan. Zanga-zangar ɓangare ne na wani shiri a duk faɗin duniya na ɗaukan mataki na yin Allah wadai da kisan ƙare dangi a Darfur, kuma za a ci gaba da gwagwarmaya har zuwa ranar Litinin 25 ga wannan wata. Kimanin masu zanga-zanga 100 ne suke cewa a hana kisan kiyashi a Darfur da kuma adalci adalci a Darfur, suna hakan ne a harabar White House ta shugaban na Amurka. Ni'mat Ahmad, wacce ta ƙirƙiro kuma shugabar ƙungiyar mata masu fafutukar ganin an ɗauki mataki kan rikicin na Darfur, ta ga shirin muryar Amurka da ake kira South Sudan in Focus da Turanci cewa ta shirya zanga-zangar har da hana ƙincin abinci ko kuma har da ƙincin abinci domin mutane suna mutuwa kuma fadar White House ba ta yin wani abu a kai. Ta ci gaba da cewa suna hakan ne domin jawo hankalin shugabannin duniya musamman gwamnatin Amurka ta ɗauki matakai ciki har da tura sojoji na musamman domin taimakawa wannan al'amari, kuma ta tsawata domin ganin cewa a daina haka kuma alhakin yin hakan yana kan gwamnatin ƙasar Sudan. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka za ta sayi ton 32 na wani muhimmin sinadari da ake amfani da shi wajen kera makaman kare dangi daga kasar Iran a wani yunkuri na taimaka hukumomin Tehran su aiwatar da yarjejeniyar da manyan hukumomin duniya suka kulla da kasar. jiya Juma'a ma'aikatan harkokin waje da makamashi na Amurka suka tabbatar da cewa Washington ta sayi na'urar da ake amfani da ita wajen sarrafa sinadaran plutonium. An ba da wannan sanarwar ce a daidai lokacin da Amurka da Iran da jami'an wasu kasashen duniya suka hallara a birnin Vienna domin su tattauna kan aiwatar da yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nuclear na Iran. Tunda farko Iran ta sayarwa Rasha sinadaran uranium waɗanda ta ƙarawa daraja. An samu bayanan cinikin ne gabanin Ghana wadda aka shirya tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da kuma takwaran aikinsa na Iran Muhammad Javad Zarif a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan bikin sanya hannu ga yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka kulla game da ɗumamar yanayi da aka yi a birnin New York jiya. Jamhuriyar Congo ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da ake gani za ta shiga tarihi na dala miliyan 200 da zammar hana rusewa ko kuma sare dazuzzukan kasar wadda shine na biyu a girma a bayan dazukan da ake kira na Amazon daga galibi ke kasashe da suke yankin Latin America tara. Congo ita ce kasa ta farko da za ta sanya hannu kan yarjejeniyar kan shirin da aka bullo da shi watanni bakwai da suka wuce da zammar kare daji da ke gabar ruwan yankin. A bara ne aka kaddamar da shirin karkashin wasu kasashe biyar tare da tallafi daga wasu kasashen Turai. Shirin yana bukatar kasashen na Afirka da suka amince da shirin su zuba jari wajen gano su kuma yayi yaki da ko kuma su yaki matakai da suke janyo rusa dajin. Dajin da ke yankin na Congo girman sa ya kai kimanin murabba'in kilomita miliyan 2 kamar da girman kasar Mexico. Amma dajin yana fuskantar koma baya na kilomita 2,600 duk shekara saboda noman manja. Wata kungiya da take rajin kare muhalli mai suna Global Witness da Turanci tana zargin manyan kamfanonin sarrafa katako a kasar da ci gaba da keta dokokin kasar da kafa da zummar kare dazukan kasar. Shugaba Joseph Kabila ya alƙawarin aiwatar da sauye-sauye a fannin aikin gona a kasar da Allah ya yi wa albarkatun kasa da na noma.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaraman sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda uku. Rahotonmu na farko zai yi magana akan matsalar cutar kyanda wacce take yaduwa cikin sauri tsakanin al'umma musamman a yanayi na bazara mai dauke da matsanancin zafi. Rahotonmu na biyu kuwa zai yi magana ne akan nasarorin da hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar suka samu a wannan wata yayin zagayen rigakafin cutar shan inna wato polio. Shi kuwa rahotonmu na uku za mu kawo maku bayani ne akan yadda aka gudanar da ranar kiwon lafiya ta duniya a jihar Bauchi. Shin ko mai saurare yana da masaniyar cewar asibitin babbar Duga dake birnin Katsina na aiwatar da aikin lalurar yoyon fitsari dake samun mata yayin haihuwa kyauta? Babban likita dake kula da asibitin na babbar Duga Dr. Aliyu Muhammad Eladan na dauke da cikakken bayani yanda asibitin ke gudanar da ayyukanta. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Gagawa nan babu mai ita ga ƴan sanda za su bincike sun bar shi anan ba su ishe shi ba.
Ba ba da rana
da wata kafin su iso ya sace wuri.
Ba ba da rana da wata
ya kuma canza wuri ya sace gari.
Ba ba da rana da wata
ba wani ilimi babu natsuwa. Ga ilimin babu hankali an ce mashi doktan ya amsa wai zai yi tiyata asibiti da ganin ciwo sai je huka.
Ba ba da rana da wata
da ganin kuriji sai ya fauka.
Ba ba da rana da wata
ka ji ilimi babu hankali.
Ba ba da rana.
Cutar ƙyanda ko bakon dauro cuta ce da ke nakasar da yara a wasu lokuta ma har da kaiwa ga kisa, kuma cuta ce da tafi yaduwa musamman a irin wannan lokaci na zafin bazara. Halimatu Abdullahi daga Dutsen jihar Jigawa na dauke da rahoto.
Matsalar cutar ƙyanda matsala ce da ke afkuwa tsakanin ƙananan yara da a lokuta da dama tafi afkuwa a lokutan zafi. Yawancin rigakafin cutar ta ƙyanda akan yi shi ne ga ƙananan yara yayin da suka kai watanni 9 da haihuwa. To duk da dai ba cutar annobar ƙyandar bace ta barke a jihar Jigawa, amma ana samun yaran da basu cika watanni 9 ba a waɗannan kwanakin suna kamuwa da cutar nan da can, waɗanda ba a kai ga yi musu rigakafin cutar ta ƙyanda ba. To ko wani mataki hukumomin lafiya a jihar Jigawa za su dauka game da haka? Ga Dr. Kabir Ibrahim na sashin kula da lafiya a matakin farko na jihar Jigawan.
Eh, gaskiya ne ana samun yara wanda watannin su ma basu kai lokacin da za a yi musu rigakafin ƙyandar ba kuma a gansu da ƙyandar. Ko mu ma wata uku da ya wuce mun sami yara ɗaya haka man ɗaya a nan ɗaya a wannan gari ɗaya a wannan lokacin gama za su kai wajen guda bakwai, kuma dukkan su babu wanda ya kai wata 9. An yi gwaji an tabbatar da cewa ƙyanda ce, gwaji kuma na kwakwaf ba ma gwaji na wanda za a gani da ido ba. Ɗaya kenan. Na biyu, mun yi rigakafin ƙyanda na dogari shekarar ta wuce watan 10. Yau kimanin wata 5 kenan ne ko wani 6 da yin wannan rigakafi. Kuma kamar a nan jihar Jigawa mun sami kusan kashi 94.1 na yaran da ya kamata a yi musu yadda bincike da hukumar lafiya a mataki na tarayya ta yi ya nuna cewa mu mun samu wannan nasara. Kuma gaskiyar magana mu ne kamar na farko ma na ɗaya a cikin wannan waɗanda suka samu nasarar yin wannan allurar da ta sami yara masu yawa irin namu. Cikin jihohin Arewa gabaki ɗaya da suka yi wannan mu ne kamar a ce na ɗaya da aka da muka samu wannan nasara
jihar
Jigawa. Sai kuma bayan an yi wannan muna da tabbatar da cewa yaran mu kusan gabaki ɗaya an same su an yi musu. To daga baya kuma sai kin ga ganin ɗaiɗaiku suna zuwa da ita wannan ƙyanda, kuma mafi akasarin su wanda aka kuma famin a laboratory wanda aka tabbatar da cewa suna da shi lafiya tare da ma wata shekarun suna haihuwa da kai shekarun da wata 9 da ake so yaro ya yi ba kafin a yi mishi rigakafin ƙyanda. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke tara alƙalama a kai muke rubuta su muke ajewa. Idan mun ga abin ya nuna yana da buƙatan a ba da shawara a mataki na tarayya domin a canja policy, wato kamar misali jadawalin da ake yi da wanda wato Najeriya ta samu matsaya akan cewa sai yaro ya kai wata 9 za a dinga masa allurar ƙyanda. Wataƙila zuwa wannan lokaci idan irin wannan abubuwan suka ci gaba da wanzuwa a canza wannan jadawali a dawo da allurar ƙyanda, misali kamar a yi ta a wata 6 ko kuma a yi sau biyu maimakon a yi sau ɗaya. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke mu wannan duk yaron da ya zo inda shekarunsa bai kai wata 9 bai samu ƙyanda, kuma aka ɗauki jininsa aka tabbatar da cewa wannan ƙyanda ne ba kuma wata jinya ce daban ba, rubuta su muke muna ajiyewa a littafanmu na bincike na yau da kullum. Idan yawansu ya kai yanayin da za mu yi rubutu na kimiyya, wato kamar academic journal kenan, za mu rubuta a mujallolin da ake wallafawa na aikin lafiya na yau da kullum don mu gaya wa duniya cewa to a bangaren Najeriya a nan yankinmu muna ganin yaran da watannin suna haihuwa bai kai 9 ba kuma suna samun ƙyanda. Wannan yana da buƙatan a canja jadawalin yin wannan allurar rigakafin ƙyanda, a dawo da ita kamar misali daga wata 6 ko kuma a rinka yin ta sau biyu maimakon sau ɗaya a rayuwar yaro kamar yadda aka saba yau da kullum. Saboda ita kimiyya abu ne wanda yake fitowa yau ka gan shi gobe kuma sai ki ga wani sabon abu ya fito. Yawanci mu aikin mu dama shine mu zuba ido na basira mu tabbatar da cewa mutane ba su cutu wata wani hanya yiro saboda wani abu wanda su ba za su iya ya da karaje ba, amma mutum da aikin mu kenan zamu rinka ta bibiyar wannan abu mu tabbatar da cewa an samu maslaha don kada yara su dinga samun wannan larura kafin lokacin da a yi musu allurar rigakafi.
Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Duk da cewa babu labarin bullar cutar shin inna wato polio a jamhuriyar Niger, amma hukumomi da jami'an kiwon lafiya sun miƙe tsaye wajen aiwatar da rigakafin cutar domin kawar da bullar cutar a jamhuriyar Niger baki daya, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Kan gwamnati, likitoci yanzu a kungiyoyi masu hannu da shuni na iya bakin kokarin su wajen tabbatar da rigakafin cutar inda ko polio ga ƙananan yara wacce ake nema ta zai musu garkuwa kowane lokaci ga yadda ake jin bullarta a waɗansu ƙasashe makauta. Malaya Olado, kwamishinan kula da alluran rigakafi a cikin jihar Maradi, wani hujjoji za ka bada na yawan ta ita wannan shoshawa?
Kenan dole ne lokaci zuwa lokaci, yanzu kagan aka wanga zagayen ina ga komai zuwa ƙarshen shekara ai guda ko biyu. Don ka to shi wanga zagayen yana da bambanci da sauran wanda aka yi na passage kin Mars, tunda wanga akwai maganin tsutsar ciki da ake ba yara don saboda su samu kuzarin cin abinci, su samu nagarta da lahiya, kuma da vitamin A. Tunda shi vitamin A da wannan maganin tsutsar ciki daga wata shida sai wata shida ake bada shi, ko da vaccinator equipe kaga sun huce. Indai gidanka akwai yaro wanda yake daga wata vitamin A daga wata shida ne zuwa shekara biyar, shi kuma maganin tsutsar ciki wannan daga shekara guda ne zuwa shekara biyar.
Kenan wannan shoshawa ta shahi kananan yara dama,
dukkan aka hade su yaran daga haihuwa ne zuwa shekara biyar. Ita polio daga haihuwa zuwa shekara biyar, ita kuma vitamin A ba a bai yaro ta wata shida. Shi ko maganin tsutsar ciki wanga shi daga shekara ne zuwa shekara biyar yake bada, kaga kowane ne lokacin da ya kamata a bada shi. Shi yasa kenan suka, amma in ka a dunkule duka yaro guda ne za a ba.
Kan gidajen likita, kan kofa-kofa, kan makarantu, yanzu a tushen mota likitoci suka bazu domin tabbatar da wannan rigakafi. Ga wata uwa da ta karo ita a asibitin Sabon Gari ta bayyana muhimmancin wannan shoshawa ta polio ga ƙananan yara.
Mun san muhimmancin ta saboda lahiyar yaran, saboda kuma an ci tana tauyi ƙawahuwan yaro ta maida shi zamani.
Wanga yaran naki an taɓa mai shoshawa?
Barakallahu. Da mun zo awo in lokacin ana yi sai an yi, kuma gida ana yi musu.
Kamar watan shi nawa?
Yanzu ɗaya ta watan ta tara da haihuwa.
Idan da take cikin gane muhimmancin shoshawa?
Barakallahu. Tana da muhimmanci. Da abin da aka ce yana da muhimmanci kenan a yi shi ya hirshin yin shi.
Ina kira ga takwarorinki mata saboda akwai masu yin birth da ita.
To, dan kare lahiya haƙƙin yaro ne ga uwaye su kare lahiya haƙƙoƙin yaransu. Saboda dan shi yaro in ba ma mai dan wayo bane ya riga ana dasa ya ruga. Kenan yaro na goye dole sai mahaifiya ta bada, sai uwaye sun bada izinin a yi mashi.
Buri guda ne kada a jibin lab polio a Niger sabilin shekaru uku babu ita, amma ana bukata goyon baya da bada kai daga uwaye. Injiya Olado, mai kula da alluran rigakafi.
Inda babu goyon bayan su da bayuwa kai ga shekara ta kai uku bamu da kakin polio. Kokarin mutane kashi-kashi ne, tunda da ɗiyan su ne ake wannan aikin, kuma hallo ɗiyansu ne ake ba maganin wannan. Suna kamawa wajen kama a yi shela ko yekuwa ke da malaman da suke wa'azi da mushanin lakol da ku 'yan media da kowa da kowa da masu garira da kuma su da kan gasu masu gidajen, saboda sai ka yarda a shiga gidanka. Kaga babban kokari ne wannan, tunda in kowa ya ci ba a shiga gidanka kaga kenan ba su kama ba. Kirin da za mu yi musu kawai sai dai godiya, kuma su ci gaba da bada haɗin kai. Mu samu gurin da muka sa gaba na kahar da polio daga Niger daga Afirka, insha Allah mu cimma gurin.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
A gaida Shu'aibu Mani, ita kuwa wakiliyarmu da ke Bautin Yakubu, Amina Abdullahi Girbo, ta ba mu labarin yanda ranar lafiya ta duniya ta gudana ne a Bautin Yakubu.
A ranar 7 ga watan 4 kowace shekara, Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar lafiya na duniya, amma a jihar Bauchi ba a samu gudanar da bikin ba sai a wannan mako da yake bayani dangane da illar cutar siga. Shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke nan Bauchi, Dr. Muhammad Alka.
Shi wannan sinadari ana kiransa insulin. To shi wannan sinadari shi ne yake tabbatar da cewa yawan sugar da yake jikinmu yana daidai, wanda ba zai kawo hatsari a sauran bangaren cutar jikinmu ba. Saboda sugar idan yayi yawa, duk da shi ne shi kadai sinadari wanda jikin mutum yake amfani da shi, idan ana so su wannan kananan kwayoyi na jikin mutum da ake kira cells su yi amfani da sugar, shi wannan sinadari na insulin shi ne zai dauki wannan sugar daga jini ya saka shi a cikin cells din don su yi amfani da shi. Idan babu insulin, shuga zai yawa a jinin mutum, amma kuma ba zai isa inda ya kamata ya yi amfani ba. Saboda haka shi jikin mutum yana ji kamar cewa babu isasshen shuga a jikin shi, duk da yake akwai shuga da yawa a cikin jini. Saboda haka sai a samu wa'insu illoli a jikin mutum.
Yawanci masu wannan ciwon sukan samu nuna alama ta cewa akwai abu uku wanda ba dole sai sun zo ba, amma dai yawanci su ne abin da ake nuna alama. Shine akwai yawan shan ruwa, akwai yawan fitsari, sannan kuma za a samu suna ko ramewa. Idan wayannan alami suka nuna, kuma wayancu za a samu suna yawan cin abinci, yawan jin yunwa. Idan wannan alamu suka nuna, ya kamata a bincika a tabbatar akwai ciwon suga ko babu ciwon suga. To me yasa yau muke wannan rana na cewa yau rana na lafiya ne ta duniya, wanda tun 1948 wato yau shekara 68 aka kafa kungiyar lafiya ta duniya wato WHO. To me yasa yau kuma aka kira wannan rana a hada shi da diabetes? A wannan shekara ne kawai ta aka fitar rahoto wanda ya shafi diabetes daga wannan kungiya. Aka samu rahoto na farko. Wannan rahoto na farko kuwa ya nuna cewa daga 1980 zuwa yanzu, yawan masu cutan siga ya ƙaru fiye da kashi 4 a duniya. A yanzu dai ana da mutane akalla miliyan 3,700 a duniya wanda suke da cutan wanda ya shafi ciwon siga. Ba masu cutan ba. Masu cutan yanzu ana da mutum miliyan 440.
Dr. Muhammad Alkali kenan, shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke nan Bauchi, da take bayani a madadin gwamnan jihar Bauchi, kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Muqaddas.
Cikin jawabin mai girma gwamna da aka bani in karanta yau, mai girma gwamna ya jawo hankalinmu na cewa dole ne a Bauchi mu yi alfahari mu kuma yi murna da dawowar ranar kiwon lafiya na duniya. Don a Bauchi akwai kadarori da aniya da gwamnati ta yi wanda tuni ta zartar da su na wanda za ta iya haduwa da sauran duniya na yin murnar wannan rana na lafiya.
Dr. Halima Muqaddas kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Daya daga cikin lalurorin da ke addabar mata a wannan lokaci shine cutar yoyon fitsari, cutar da take matukar haifar da matsaloli ga mata. Sai dai ya zuwa yanzu asibitin babbar Riga da ke Katsina ta samu nasarar yi wa mata fiye da 30,000 masu matsalar yoyon fitsarin aiki kyauta. Babban likita mai kula da asibitin Dr. Aliyu Muhammad Eladan ne ya shaida wa wakilinmu Zaharuddin Sani Funtuwa hakan a wata zantawa da suka yi da shi.
Dakta, wannan asibiti an dade ana gudanar da ayyuka na samar da lafiya ga al'umma. Ya zuwa yanzu wani irin ci gaba zaka nuna mana lalle wannan asibitin an samu?
Ta wannan asibiti kamar yadda aka sani an kirkira ta dai tun 1932 a lokacin nan tana asibitin kula da kutare. Lokacin nan ma Turawan mission suka kirkira ta 1972 lokacin gwamnatin Murtala aka anshe makarantu da asibitoci na Turawan mission suka koma hannun gwamnati. Lokacin sai ta koma kan jiha Arewa ta Tsakiya, daga baya ta komo karkashin tsohuwar jiha Kaduna, daga baya kuma 1987 da aka kirkiro jiha Katsina ta dawo karkashin jiha Katsina. Daga 1982 aka dauki wani bature da ake cewa Dr. Kizu Walji ya zo don kula da ainihin su waɗannan kutare din. Daga baya ne ya samu sha'awan kula da mata masu yoyon fitsari bayan ya kai wata ziyara aiki a Kenya wurin Hamlins, wurin su miji da mata da ke irin wannan aikin. Ya fara wannan aiki na yoyon fitsari na asibitin tun 1984 ya zuwa yanzu an yi ma fiye da mace 30,000 aiki a wannan asibiti. Shi aiki na yoyon fitsari, mace wadda ta samu ciki ta zo haihuwa aka samu matsala ta rika zubar fitsari ko kashi ta cikin matancinta ba yanda aka saba a al'ada ba, ta yi waɗannan shekaru tana karkashin gwamnatin jihar Katsina. Tunda aka fara wannan aikin har zuwa yanzu, aikin da ake ma matan nan masu yoyon hitsari da kashi kyauta ake masu shi, kuma har gobe a kyauta ake masu shi. A wancan lokacin ana samun gudanar da wannan aiki ne tare da taimakon ita gwamnatin jihar Katsina ta hanyar daukar ma'aikata da biyan su albashi waɗanda ke wurin lokacin. Akwai kuma gidaje masu hannu da shuni kamar Yar Adwa Family, kamar Ibrahim Shehu Shema Family, su ma sun yi irin nasu gudunmuwan, irin su Biliya Sanda suna kawo masu abinci da sauransu. Sannan kuma akwai gudunmuwan da ainihin kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ba masu neman riba ba, wanda ake cewa NGOs, to su ma suna kawo contribution na kayan aiki din, yanda su iyaka in sun zo aikin ake musu, ba a musu aiki ma har muna musu wani abu da ake cewa rehabilitation, za a kai su wani wuri a koya musu sana'a, bayan sun gama za a ba su kuɗin da za su kulla jari, kuma a ba su ma kayan aikin da suka koya din. To akan haka ne ita wannan asibitin tun 1991 nake jin sai aka fara wani abu da ake cewa National VVA Project, wanda ita wannan asibitin ta riga ta yi nisa kan wannan aikin, saboda haka ita ce ta zama cibiyar da ta assasa waɗansu wurare kamar guda 12 cikin Najeriya da kuma waɗansu a cikin ƙasar Niger Republic waɗanda ake yin irin wannan aiki. To ana cikin haka nan ne ɗaya daga cikin waɗanda suka zo suka tsotsi nono daga nan wurinmu na Ebonyi State a Bakalike, sai aka ba su national status, suka zama asibiti ta gwamnatin tarayya ba ta gwamnatin jiha ba. To sai mu muka ga tunda mu ne uwa ma ba da mama, ita ma jihar Katsina sai ta yunkura ta je wurin National Council on Health ta nema, kuma gwamnatin tarayya ta karba, yanda a cikin 19 ne ko 17 ga watan Disamba na shekara 2013 sai aka zo aka dauki wannan asibiti daga hannun jihar Katsina sa kuma hannun gwamnatin tarayya. To development na harko kenan. Na biyu, a dalilin haka ne sai kasance da ainihin likita guda ɗaya kawai ke akwai cikin asibitin nan mai zaune dindindin, shine Dr. Ke, shi kadai ke wannan aikin duk wannan shekaran 30. A halin yanzu bayan mun koma gwamnatin tarayya akwai consultants uku da Dr. Kiss da ni kaina da Dr. Adiyana su wanda muna zaune ne dindindin, kuma akwai medical officers guda uku wanda su ma suna tare da mu.
Dr. Aliyu Muhammad Elladan kenan yake shaidawa wakilinmu Zaharuddin Sani Funtuwa irin ayyukan da asibitin babban Riga da ke birnin Katsina ke aiwatarwa mata masu lalurar cutar yoyon fitsari. A shirinmu na gaba za ku ji mu da wasu mata da aka yi wa aiki kyauta kuma suka samu lafiya. Ibrahim Alfa Ahmad Galeka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Gagawa nan babu mai ita ga ƴan zanga za su bincike sun bar shi a nan ba su ishe shi ba. Ba ba da 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 ga ilimin babu hankali an ce mafi daftar ya amsa wai zai yi tiyata an fibiti da ganin ciwo sai je hauka.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya tsoma baki cikin zazzafar muhawara da ake yi a Birtaniya kan ƙuri'ar rabar gardamar da aka ayyana ranar 23 ga watan Yuni kan ko ƙasar za ta ci gaba da zama cikin ƙungiyar Tarayyar Turai. Bana jin ƙungiyar Tarayyar Turai tana rage tasirin Birtaniya a duniya, sai dai ma a ce tana ƙara bunƙasa shi, in ji shugaban na Amurka a wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa da ya yi da Prime Minister na Ingila David Cameron bayan da suka gana a jiya Juma'a. Sai dai waɗanda suke adawa da shirin suna zargin shugaban na Amurka da shishige cikin al'amari da ya kasance na harkokin cikin gidan ƙasar Birtaniya. Fiye da ƙasashen duniya 190 ne a jiya Juma'a suka rattaba hannu kan yarjejeniyar za ta takaita ɗumamar yanayi a doron ƙasa. Ƙarshen bara ne aka cimma yarjejeniyar a birnin Paris, amma a jiya ne aka yi bikin sanya hannu a kan a ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk shekara domin mai da hankali kan kiyaye muhalli. Lokaci yana neman ya ƙure mana, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi gargaɗi. Ya ci gaba da cewa ɗumamar rage ɗumamar yanayi ƙasa da maki 2 a scale Celsius ya kamata a yi haka cikin lokaci.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.